sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Ma sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai gari sai ma'aikatan mu da dama a ciki har da wasu sassa na babbar headquarters mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta soma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar kudaden su da ake kira gratuity. A birnin Kwanni na Jamhuriyar Niger kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon nitsewar kwale-kwale. Akwai wata hira ta musamman da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da dan majalisa Ahmad Shehu Sarkin Fulanin Zamfara kan batun bidiyon da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke nuna ana korar Fulani daga jihar Ebonyi ta Najeriya. Akwai shirin nakasa da sharhin jaridun Ghana sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsin ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya Laraba dubban magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump dauke da tutoci ne suka yi tururuwa zuwa cikin majalisar Amurka inda suka tilastawa ƴan majalisan boyewa da hana su gabatar da aikin su na tabbatar da sakamakon zabe da wakilan zabe na Electoral College suka yi na zaben Biden a matsayin sabon shugaban kasar. Wannan shine mataki na karshe da zai tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasa, kana ita kuma Kamala Harris a matsayin mataimakiyar sa. Gidajen talabijin da dama sun nuna yadda mutanen ke hawa kan katangar majalisar, daruruwan su kuma suka sha kan jami'an ƴan sanda suka shiga cikin majalisar inda suka hana ƴan majalisar gudanar da aikin su na tabbatar da Biden a matsayin shugaban kasar. Shugabar gundumar Colombia Muriel Bowser ta ayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yammacin jiya zuwa karfe 6 na safiyar yau, kana an fito da jami'an kota kwana don tabbatar da tsaro. An nuno wasu hotuna da ke nuna ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya zauna akan kujerar da mataimakin shugaban kasa ke zaune kamun a tarwatsa su. A halin da ake cikin hakan kuwa shugabannin duniya sun bayyana damuwarsu tare da yin Allah wadai da abin da ya faru a jiya a majalisar dokokin Amurka lokacin da magoya bayan Trump suka gudanar da zanga-zanga. Babban abun kunya ne da ya faru a majalisar Amurka. Amurka ce ke ikirarin demokradiyya a fadin duniya, don haka ya kamata a samu sauyin gwamnati cikin lumana, a cewar Prime Minister Britania Boris Johnson da ya rubuta a shafin sa na Twitter. Duk a jiya Laraba dai kungiyar kasashen Turai ta nuna goyon bayanta ga zababban shugaban Amurka Joe Biden a daidai lokacin da masu goyon bayan Trump suka kutsa cikin majalisar kasar lokacin da ake kokarin tabbatar da sakamakon zaben na Biden. Ina da yakini akan demokradiyya da tsare-tsaren Amurka. Mika mulki ga zababbiyar gwamnati shine a'ala, Joe Biden shine ya lashe zabe, a cewar shugaban kungiyar kasashen Turai Ursula von der Leyen. Shi kuwa shugaban kungiyar NATO Chief Jens Stoltenberg cewa yayi dole a mutunta sakamakon wannan zaben. Haka zalika ministan harkokin wajen Turkiya a wata sanarwa cewa yayi muna kira ga dukkan bangarorin biyu da su zauna a teburi don kawo ƙarshen wannan matsalar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban manzo na musamman na Amurka a yankin Sahel na Afirka ya jaddada cewar abubuwa sun yi kamari a ƴan kwanakin nan a kasashen yankin. Kasashen da suka hada da Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da Niger. rikice-rikicen baya-bayan nan a kasashen Mali, Nijar da Afirka ta tsakiya sun yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. A tsawon shekaru, kasashen sun fuskanci hare-haren 'yan ta'adda fiye da hare-hare 1,000 aka kai a farkon shekarar 2020, a cewar wani rahoto na wasu ƙungiyoyi biyu, Armed Conflict Location da Event Data Project a Turanci. Na bayanin shi ne na yankin arewacin Nijar, inda 'yan ta'addan suka kai hari a wasu ƙauyuka 3 a ranar 2 ga watan Janairu, suka kashe fiye da mutum 100 fararen hula. Peter Pham, manzo na musamman, ya yi Allah wadai da wannan ɗabi'ar a lokacin ganawa da 'yan jarida, ya kira 'yan ta'addar a matsayin jahillai kuma dabbobi. Ya kuma ƙara da cewar akwai alamun mafita a daidai lokacin da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban jamhuriyar Nijar a watan Fabrairu. Ya ƙara da cewar muna taya al'ummar jamhuriyar Nijar murnar fitowa da suka yi suka kada ƙuri'unsu ga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Kuma muna fatan za su fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu su kada ƙuri'unsu a zagaye na biyu wanda za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu. China ta yafe wa jamhuriyar Congo wasu basussuka da take binta don ta samu ta farfado da ƙarfin tattalin arzikinta da ke durƙushewa sanadiyar annobar coronavirus. Ministan harkokin wajen ƙasar ne ya shaida hakan a jiya Laraba. Don haka, Congo ba za ta biya bashi da aka bata marar ruwa ba, amma ministan bai faɗi adadin kuɗin ba. Bashin dai ya kamata a ce an gama biyan shi a ƙarshen shekarar 2020 ne.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a yanzu haka gwamnatin jihar Adamawa ta soma biyan tsofaffin ma'aikatan jihar da suka shafe shekaru da dama ba a biya su kuɗaɗen gratuity ba. Wannan ya biyo bayan koken da ma'aikatan ke yi shekaru da dama. Ba dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Biyar bayan koken da tsofaffin ma'aikata a jihar Adamawa ke ta yi game da haƙoƙinsu na fenshi da kuma gratuity, da alama haka yanzu dai gwamnatin jihar ta ma soma sauran waɗannan tsofaffin ma'aikata, inda tuni ta soma kiransu domin tantancewa. Na malaka ofishin kula da tsofaffin ma'aikata na yan fensho domin ganin irin wayanda ake toyawa, ga ma dai ta bakin wasu tsofaffin ma'aikatan da mutar da.
To sunana Remus Aji Mova daga Mayobani district, Mobi local government. An kira mu ne da cewa mu zo shi mai girma gwamna zai yi kokari ya tsallane mu da abinda muka daɗe muna biya. Na yi ritaya a 25 ga watan 7 2010, amma na zo na yi na fensho a February 2012, amma yanzu ga shi muna jira.
Sunana malam Sunama Ali Audu, mun zo saboda bayan neman hakkin a hannun gwamnati. Ni shekara tara ne ba abinda aka ba cikin gratuity ko stipend.
Wannan ma dai ko na zuwa ne yayin da kungiyar tsofaffin ma'aikata a jihar ke zargin shakulatin bangaro. Comrade Samson Almuru shine ma shugaban kungiyar 'yan fensho na jihar.
Mutum zai yi magana amma sai kaga abun a kasa. A yanzu da nike muku magana, ban ga mutum ko ɗaya da ya ce mini ya samu an biya shi gratuity na shi ba. Wahalu shi yawa sun manta da maganar mutuwa, suka gaya mishi cewa pensioners suna mutuwa don yunwa da rashin lafiya. Ya mutum zai ritaya ya zo yin shekaru 4-5 ba kaftirin nashi akan fensho ba? Mutumin nan ya gaji, me zai iya yi? Ba abin da zai ci, ba abin da zai sayi magani, ba abin da ma zai biya kuɗin makaranta.
To sai dai kuma fa, a matsayin ta maida hukumar 'yan fensho a jihar ta ce ai gwamnatin jihar na ko ba su haɗin kai domin ganin kan cewa an share waɗannan tsofaffin ma'aikata hawaye. Honorable Muhammad Ibrahim Baba Ami da ke ma cikin hukumar gudanarwa na tsofaffin ma'aikatan ya ko bayyana irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi a yanzu.
2009 dai mun zo mun samu ba a biya su ba, 2010-2011. So da muka dauke su sai muka yi lamfin nasu duka a 2012. Kuma yanzu kudin da aka bamu an ce za mu biya 2012 ne. To kaga za mu biya gurin shekara uku kenan, 2009-10-11 da 12. To kaga dai ina ga batun kukan a ce wai kudin ya ganganta kuma a yi kuka akan cewa kudin pensioners wanda suke bin bashi yana da yawa ina ga wannan ba a yi mana adalci ba tunda ka san dai mu yanzu ne muka zo kuma mun zo mun tawar da wannan abun ne gwamnatinsu da suka tsude ba abin da suka yi akan wannan abu tunda ga shi abin da shi His Excellency Governor Vintiri ya yi ya kamata a yaba mar don 1.5 of a billion ba karamin kudi ba ne kuma ina gaya maka mutum ne wanda gaskiya yana da niyya a cikin zuciyarsa wanda
kamar yadda alƙaluman ƙungiyar tsofaffin ma'aikatan ke nunawa kawai yanzu sama da ma'aikata 200 ne fasikar gamu gidan gaskiya ma tsakanin shekara biyu kafin a biya su haƙoƙinsu Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
to a birnin Kwando kuma mutane biyu ne suka rasa rayukansu a sanadiyar nitsewar kwale-kwale al'amarin ya faru ne a tafkin Mozagi dake a garin Nadaban a cikin gundumar ta birnin Kwanni kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako
mutane biyu ne suka rasu a tafkin ruwa na Mozagi a cikin gundumar birnin Kwanni kuma sun rasu ne ta hanyar nucewa daga cikin kwalokwalo kamar yadda hakimin garin Nadabar inda mutanen suke zaune a cikin iyallansu ya yi mini karin bayani ta wayar salula game da yadda wannan ittila'in ya wakana yanzu haka dai jama'ar wannan yankin na cikin alheri da ma rashin jin dadi mai tsananin gaske kamar da wannan itila'in da ya wakana kamar da hakimin garin ya kara mini bayani ta wayar salula shi dai tafkin Mozagi yana kasancewa madatsar ruwa mafi girma ta wannan yankin da ke raye gonakan noman rani na gandarin birnin Kwanni kuma yakan dauki meter cube sama da miliyan 30 na ruwa da zaran ya yi makil kuma shekarar ruwa ta zo da albarka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Mozagi a jamhuriyar Nijar
To za mu sake komawa tarayya ta Najeriya inda batun faifan bidiyon nan na koran Fulani daga jihar Ebonyi ta Najeriya ya dauki hankalin dan majalisa Ahmed Shehu sarkin Fulanin Zamfara mai wakiltar kananan hukumomin Maru da Bungudu a jihar Zamfara wanda yace ya dauki mataki na binciko gaskiyar lamarin tare da nemo waɗanda suka yi wannan faifan bidiyo saboda a hukunta su A wata hira ta musamman da ya da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja, Sarkin Fulanin Zamfara ya ce duk da cewa shugabannin jihar Ebonyi sun karyata lamarin, amma a majalisance zai tabbatar an yi wa tukkar hanci. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Ai wannan haƙƙi ne na tsaro kuma ita doka tana kan mataki guda uku tun daga karamar hukumar da abun ya faru har zuwa state din har zuwa ga matakin tarayya don haka wannan abu ta kowane mataki ya kai za mu yi wannan matakin don a tabbatar da cewa an yi shi kuma an tabbatar da shi kuma an bayyana ma duniya ta yadda ya faru ba za mu bar wannan abu ya mutu haka ba
kana batun cewa akwai illa barin abin haka me sai ce illar
mutanen da ba su fahimci ba gaskiya bane in har ba gaskiya bane abun zai taba su domin ina ga ma gaskiya ni nan da nake magana ta taba ni domin in ga cewa an dauki wani jinsi an ce a za a kore shi ga wata kasa ko zai bar kasa kuma kasar shi inda yake da yanci a ce ya tashi ko ya tafi ina in ma laifi ya hukunta shi doka ta ce a hukunta shi kuma akwai tsari na hukunci wanda ake wa kowa idan yayi laifi amma babu inda zai tafi ya bar kasar to in ma wani abu yake to ina za a kai shi a kai shi yawa wasu ai sai a hukunta to haka mu dole ne duk wanda ya laifi a hukunta shi kuma dole ne ba za mu yarda wani ya nuna laifi a huska ko a yare ko a addini ba a'a laifi zai faru ga abin da ka aikata ne to haka dole alhakin laifi ga kabila ko yare ko kuma a addini lalle lalle matsayin mu na wakilai na al'umma ba za mu yadda da wannan ba
to kana cewa ba za ku yadda ba za ku yadda ba a matsayin ku na ƴan majalisar tarayya ne ba za ku yadda ba ko kuma a'a a matsayin ku na jinsin fulani ne ba za ku yadda ba
za mu duba da bangare biyu bangaren ma matsayin mu na ƴan majalisar tarayya masu kula da tsare-tsare da tanade-tanade na dokoki waɗanda za su yi daidai da bukatun al'ummar mu to muna iya cewa ba mu yadda ba kuma a jinsan sai a matsayina na sarkin fulanin zamfara kuma bihillaci gaba da baya ban taba digreta Allah ya ni bihillaci ba to kuma ba zan yadda ba ni wannan ba wai ba za mu yadda ba ni ba zan yadda ba don haka ba wanda sai ya nuna wata kabila ce za ta bar Najeriya in yan Najeriya ce sai dai ya kawo ta a kai ta ga hukuma a hukunta ta ko ba wani mutum ba matsayin da zai kai ya zo ya fadi cewa ya yadda da haka ko ni yadda da haka ba zai yi ba kuma a matsayin na mai wakili mai yin doka mai kare mutabar doka mai son doka kuma ba za mu yadda ba wannan gaba dai don haka kuma ba a'a ba ga jinsin hilani kadai ba kowanne irin kabila aka ce za a dauko shi a mai tsamin kifi cikin ruwa a ce za a fidda shi cikin kasar nan wallahi ba za mu yadda ina za mu kai shi ina za a kai shi in an dauko aka taso su dawo nan arewa ko su dawo ina
to a daidai ina ne binciken ku ya kai yanzu na tabbatar da sahihancin wannan bidiyo
to akwai waɗanda bangaren tsaro aka dora musu alhakin binciken irin waɗannan abubuwa to musamman ma ni kaina duk wani office din da ya kamata yana da haƙƙi ga bincike domin samun daidaito tsakanin al'umma na rubuta takarda na aika musu don haka duk inda ya kamata in bi na bi ko ina na ina bi domin hutunan da aka samu shi a dalilin ban samu saduwa da shi inspector general na 'yan sanda ba mu ji irin matakin da suka dauka ko in ji kuma amma an dawo shirye nake da in same shi in ji ina aka kwana ina aka tashi akan bincike akan wannan abu
to kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaram yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa
nakasa
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 ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Muni Barma Shirin wanda shine na farko a sabuwar shekarar ran ta 2021 zai dubi tasirin shigar na kasassun jamhuriyar Niger a babban zaben kasar na watan Disamban da ya gabata. A wannan jikon masu bukata ta musamman da dama ne suka shiga wannan fafatawa da nufin wakiltar abokansu a majalisun kasar. Sai dai kawo yanzu haka bata cimma ruwa ba saboda wasu dalilai. Madam Bukari Khadija Ahmadu wata gurguwa dake fafutukar ganin an samu wakilcin na kasassu a majalisun kasar ta Niger ta yi wannan shiri karin bayani game da waɗannan dalilai
lalle mun samu masu fama da nakasa wanda yawa wanda suka azata kara har yanzu dai bayan ban fara yi a bagina wanda aka ce sun ka samu ne suna nan da ke dai a yi saurara inda fafi in ne ba su fara rabuwa ba yalla sai muna samu
kina nufin kamar har yanzu dai kuna jiran jami'an siyasa idan za su saka mutanen ku na kasassu cikin waɗanda za su yi wakilci ko a majalisar dokoki ko kuma a ƙaramin hukumi wato konseye
lalle sai muna nan da sa hankali yalla in an raba za su bi tausayin mu tsakani da Allah su ba mu
to amma ya hana na kasassu shi nasara a zaben da ya gabata
ba mu samu sa'a manya-manyan fartuka su ba mu dama mu aji takara. Kina na da farki ko ka aza takara ba abu ne wanda yana sauki ka samu ba kuma na kasassu ma su da kansu mutane da yawa ba su samu space zari. To matsala guda wanda shi ne ya hana yalla mutane da yawa ba su kai zaka ba. Kan da ka shiga class ko kuma in ka shiga class din gaskiya president da sauran su biyu lalle sun tausaya muna sun tabi hanya yanda a ce sun inda in mun zo ba mu shiga layi ba mu shiga komi ne matsala da an gare mu shiga class din kai go shi na abubuwan matsala
tunda ta bai sa aka yi dace ba a wurin waɗannan manyan jami'an siyasa kuma da yake har yanzu ana ci gaba da jiran a gabatar da sunayen waɗanda su ne ya kamata
su yi wakilci ko a majalisar rokoki ko kuma a majalisun ƙananan hukumomi. Me kuke jira daga jam'iyyun siyasa parti-parti da kuma ɓangaren gwamnati?
Abin da muke jira ga 'yan siyasa ta parti politik, ya kamata ne su ma su tsaya su ji ba su gani wahalan da fuskantawa da duk abin da muke nan muna yi. Ya kamata su ma su tsaya su dauke mu yanda suka dauki kowa. Kasu gari kamar mu karami hali gare mutum da ba mu da kuɗi wanda za mu kashe ma fasi haka. Ya kamata ne su tuna su gani Allah ne mu haka kuma Allah ya yi mu daga gata. Kuma mu ɗan ƙasa ne ya kamata su diba su gani. In dai kai gurmu ne in kana cikin farci. In kace kana son kai takara sannan kana mai nasaba kana son ka aza takara. Ya kamata a diba a baka kota. Ake cikin farfesun mu wanda gurbinya ne ko makawo ne ko kuma ke ko yare ne mai nasaba ne. Ya kamata mu ba ta abin da kota tun da dama mata na da kota. Ballantana musamman mata masu nan ƙasa.
Wato kina nufin ya kamata a kafa wata doka yadda za ta keɓe kaso na musamman domin nakasassu.
A'a wallahi shi ne burina. Kuma shugaban ƙasa yake cewa ya kamata a ce cikin masu nakasa ku zo a guja. Tun da ni ina tsammani ko wata bai ba mu ba ya kamata wannan a ce a yi da kota duk lokacin da za a yi takara na shugabanci. Ya kamata a ce wanda kusa in kwanta ne in ji kafe ne wanda su a ba su kushe ba ta da fice su sai a kamare. Tun da kai da kake yin ciwonka kai ne za ka kai likita ka hori wani bai iya kai likita ya ce wanke ne ban da lahiya na zo likita saman sunan shi bai yi ba. Tun da in ɗan'uwanmu masu nakasa suka ta asambale mu da kanmu ne zama jin daɗi tun da mun san hawayenmu za a share mu na shi. Inda suke fama da nakasa kiran ba su ruwa su mance da mu. Kuma insha Allahu babu mamaki a ce wata rana ba mu san muna raye ko ba mu raye. Me san duniya ta yi nisa wani mai nakasa zai mulkin Nijar. Tun da yanzu cikin masu nakasa ma da yawa mun samu ilimi an samu ilimi da yawa an yi karatu an tsaye ga baka ga master ga koli an taɓa yi tun da Amerika. Mai nakasa gurmu ya taɓa yin mulki kenan ba mamaki da Nijar ma a yi.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakuwarmu madam Bukari Khadija Ahmadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima.
To a gaida Sule, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma a cikin kanan labaranta akwai wannan labarin kudin Ghana wato CD ya karkare shekara ta 2020 da faduwar kashi 3.9 ga dola. Jaridar ta ce sirrin kasar Ghana ya karkashi shekara da ta gabata da faduwar da ya yi kashi 3.93 ga dolar Amurka abinda ya sa ya zama ɗayan kuɗaɗen ƙasashen kudu da hamadar Afirka da ya taɓuka abin ƙwarai. Wannan gagarumin ƙoƙari da kuɗin Ghana wato CDI shi ne mafi kyawu tun a shekara ta 2017 lokacin da ya baɗi da kashi 4.88. Jaridar Daily Graphic majalisar NPP ta amince Professor Mike Okwe ya zama kakakin majalisar dokoki. Jaridar ta Graphic ta ce majalisar ƙasa ta jam'iyyar New Patriotic Party babu hamayya ta zaɓi Professor Aaron Mike Okwe a matsayin kakakin majalisar dokoki karo na biyu. In ya samu amincewar majalisa ta takwas Professor Okwe wadda Abuja. So uku yana shiga majalisar dokoki a matsayin mamban majalisa na Domi Kwabinya zai zama kakaki na biyu bayan marigayi Justice Daniel Francis Anan da a karo na biyu ya zama kakakin majalisar dokoki. Yanzu za a rinka tafiyar da tsarin karatun SHS da JHS kamar yadda ake na jami'a wato tsarin semester kenan. Wannan shine labari da jaridar The Finder ta ruwaito. Jaridar ta ce tsarin karatun shekarar ta 2021 na manyan makarantun sakandare da ƙananan makarantun sakandare yanzu zai su koma tsarin karatu ne na jami'a wa kalandar karatu shekarar nan. Za a soma a kuma karkari da tsarin manyan makarantun sakandare kamar yadda aka saba yi a jami'a. Zangon karatu na farko na SHS za a soma shi ne daga watan Janairu zuwa Yuni, yayin da zango na biyu za a soma shi daga watan Yuli zuwa watan Disamba shekarar 2021. Da na leƙa Ghana web wannan labarin yaban sha'awa. Kotun koli babu hamayya ta yanke shawarar yin watsi da haramcin da wata babban kotu aho ta azawa bukin rantsar da zababban mamban majalisa na Hohoi wato John Peter Amewu. Wannan na mataki da kotun kolin ta ɗauka ya bayar da damar rantsar da Mr. Amewu a matsayin mamban majalisa wa al'umman yankin. Kotun na koli ta nuna cewar babban kotun na hu ba ta da hurumin shiga irin wannan magana, dalili kenan da yasa aka sa kafa aka yi fatali da ra'ayinta. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
Ta gaida Ridwan, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminisanci ta China ko CCP ta sanya tsawaran matakai kan yancin faɗin albarkacin baki na addini ko na imani, na tarayya da na yancin yin taro cikin lumana a China. Amurka, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a bayyane shi ƙararrar masu cin zarafin bil'adama irin wannan ba a maraba da su a ƙasarmu. Domin ɗaukar matakai, Amurka ta sanya ƙarin takunkumi a ƙarƙashin dokar shige da fice wajen hana izinin shiga ƙasa ko biza ga jami'an ƙasar China waɗanda ake jin cewa su ne ke da alhakin ko da hannu a cikin manufofi ko ayyuka da nufin murƙushe mabiya addinai da 'yan gargajiya da ma mambobin ƙungiyar ƙananan ƙabilu masu adawa da masu kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jaridu da masu shirya kwadago da masu shirya ƙungiyoyin fararen hula da masu zanga-zanga cikin lumana. Hakanan dangin waɗannan mutanen na iya fuskantar wannan takunkumi. Sabbin dokokin sun shafi dukkan jami'ai na ƙasar China waɗanda suka tsunduma cikin manufofin danniya ko ɗaukar mataki kan irin waɗannan ƙungiyoyin a duk inda suke. A wannan shekarar Amurka ta sanya takunkumin hana bizar takunkumin kuɗi akan jami'an China waɗanda ke da alhakin aiwatar da munanan cin zarafin da ake yi a Xinjiang, tare da sanya takunkumi akan jami'an diplomasiyya Amurka da ke yankin Tibet da kuma ba da gudunmawa wajen wargaza ikon cin gashin kan da aka yi wa Hong Kong alkawari a ƙarƙashin sanarwar haɗin gwiwa tsakanin China da Burtaniya. Waɗannan matakan suna nuna ƙudurin Amurka na ɗaukar mataki kan China game da ƙarin matsin lamba da take yi wa jama'arta. Ƙasar Amurka na tare da mutanen da China ke zalunta saboda yunkurin aiwatar da 'yancin da suke da suna rayuwa. Sun haɗa da lauya Xu Xiong da malamin wata majami'a Wang Yi da mai fafutuka a ƙungiyar farar hula Hong Ki da malamin Urge Ilhan Toti da mai ba da shawara kan demokaradiyya a Hong Kong Jimmy Lai da masanin ilimin harshe na ɗan kasuwa na Tibet Tashi Wang da dai sauransu. Sakatare Pompeo ya yi kira da a sake su ba tare da ɓata lokaci ba, tare da yin kira ga hukumomin China da su mutunta 'yancin ɗan adam da kuma 'yancin da mutanen China ke da shi a ƙarƙashin sanarwar 'yancin ɗan adam ta duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaran.